Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 25, 31, 41, da 60. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yammai a kan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM numa da Dalol FM da kuma niya a birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger. Inda za ku ji cewa Majalisar Dattawa ta amince bangaren zartarwa a Najeriya da kafa wata hukuma da za ta taimaka wajen rage radadin talauci a tsakanin al'umma. To kowace hanya wannan hukuma za ta yi nasara idan aka kafa ta?
Na farko tukuna sai mutane sun tsarkake zukatansu mutuwan zuci da ya mana kakato an kawar da shi kafin a kawar da mutuwan zuci wanda shine fi'illa ba mu.
A jamhuriyar Nijar hukumomin kasar sun musanta kama wata mota shaƙe da ababen fashewa a cikin kasar, za ku ji ƙarin bayani. Sannan kamar kowace rana wato kamar ta yau Juma'a kofa abu da take da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan duk abubuwan da kuke so ku yi bayani akai da suka shafe ku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, amma ku duka sai kun sha labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum. Jami'an 'yan sanda a Najeriya sun ce 'yan kunar bakin wake sun tada bomba arewa maso gabashin Najeriya yau, kuma sun kashe mutane hudu haɗi da su kansu biyu. Da safiyar yau ne 'yan sanda suka kalubalanci wasu mata su biyu da wani namiji guda a daidai inda shinyan 'yan sanda yake kusa da babban kotu a birnin Maiduguri. Kamar yadda mai magana da yawan 'yan sanda Victor Isiaku ke cewa, ɗaya daga cikin matan kawai sai ta tada bom nan take ta halaka kanta tare da namijin da suke tare, yayin da ita ɗaya matar da suke tare ta rayu, kuma yanzu haka tana nan tana amsa tambayoyi. Haka kuma hukunta sun ce 'yan kunar bakin waken na daban, amma a gefen birnin Maiduguri sun tada wani bom a tashar mota inda suka kashe kansu da kuma wasu 'yan banga su biyu. Wannan harin dai shine irin sanar biyar a cikin sati uku a cikin birnin na Maiduguri inda nan ne mahaifar jagoran 'yan kungiyar Boko Haram. Jihohin arewa maso gabashin Najeriya dai shine nan ne matattara 'yan kungiyar Boko Haram inda su kwa shekaru bakwai suna aikata ta'addanci.
Shugaban Amurka Barack Obama ya bi sahun takarorinsa na kasashen yammacin Turai yau Juma'a domin tattauna harkokin tsaro da kuma kalubalen tattalin arziki wanda ke addaban kasashen waɗanda suke kawaye ga juna. Tattaunawar da ta hada da shugabanni kamar na kasashen Jamus, Burtaniya, Faransa, Italiya da Spain ta dora ne, wato za ta dora ne bisa wanda suka yi da shugaban Jamus Angela Merkel. Wannan dai shine zai zamanto tattaunawarsa ta ƙarshe a cikin gungun waɗannan shugabanni a matsayinsa na shugaban Amurka kafin ya miƙa mulki ga zababban shugaba Donald Trump. Shugaba Obama a wajen taron zai ƙara jaddada muhimmancin haɗin kai da kyakkyawar dangantaka da ƙasashen na Turai, tare da nuna alwashin Amurka na ci gaba da kasancewa mai alaƙa ta kudda kudda Jamus da ma sauran ƙasashen Turai da sauran duniya. Shugaba Obama ya buƙaci shugaba mai jiran gado wato Donald Trump da ya tashi tsaye wajen ganin ya ci gaba da kyakkyawar dangantaka da ƙasar Rasha, musamman inda suke da ra'ayi ko kuma manufa guda.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Rahotanni sun bayyana cewa zaɓen shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya zaɓi Senator Jeff a matsayin Attorney General, haka kuma ya zaɓi wasu mutane daban-daban domin mai gurbin wasu mukamai a cikin gwamnatin tasa. Sai kuma kwamitin miƙa mulki daga tsohuwar gwamnati zuwa sabuwa bai tabbatar da hakan ba, amma dai labarin da ke yawo kenan wanda ake cewa ya fito daga majiya da ke kusa da kwamitin. Sai dai kawai yanzu ba wata kwakwaran hujja cewa ko shugaba Trump ya yi wa session ta yin wannan mukami ko kuma a'a. Abin dai kawai aka sani shine wannan sanata ya daɗaɗɗen sanata ne, kuma shine mai ba Trump shawara har na tsawon lokacin campaign ɗinsa, lokacin da yake takarar shugaban ƙasa. Haka kuma rahotanni sun bayyana cewa Trump ɗin ya zaɓi Mike Pompeo a matsayin babban daraktan hukumar tattara bayanan sirri. Sai kuma Lieutenant General Mike Flynn shi ma an zaɓe shi a matsayin mai ba da shawara a harkokin tsaro. Sai dai shi Flynn bai buƙatar tantancewa daga majalisar dattijai kamar session da Pompeo, kuma ba mamaki Pompeo ya fuskanci wato tambayoyi masu zafi wurin tantance shi, duk da yake yawancin 'yan majalisar 'yan jam'iyyar Republican ne. Domin shekarun da suka gabata lokacin da aka aka zabe shi a matsayin attorney ya sha suka daga majalisa saboda kalamai da yi na wato bambancin launin fata.
Dakarun sirri da ke samun goyon bayan mayakan kasar Rasha sun ƙara kami wajen harin da suke kawo mayakan da ke rike da Aleppo. Wannan kuna faruwa ne safiyar yau Juma'a wanda hakan yayi dalilin mutuwar mutane da yawa ciki har da kananan yara. Har na yau shine na hudu a jere da wanda rundunar ta kai tun bayan da gwamnatin kasar ta Rasha ta bayyana dakatar da kai kayan jin kai cikin yankin a ranar Talata. Wata lista ta fitar da cewa akalla fararen hula 65 ne suka rasa rayukansu tun daga lokacin da suka ƙara kaimin waɗannan harhare. Sai da kuma kungiyar nan mai sa ido ta Burtaniya wadda ake kira Syrian Observatory for Human Rights ta ce ƴan tawayen sun harba roka sama da 12 a sansanin da mayakan gwamnati suke a cikin birnin. Wani harin da aka kai a cikin wannan satin a yankin da ke hannun ƴan tawayen wanda ke kunshe da mutane saboda 250 ya biyo bayan sanarwar da kasar ta Rasha ta yi ne na daukar mataki a arewacin da yake hannun ƴan tawaye a yankin gundumar Idlib da kuma tsakiyar gundumar Homs.
Kasar Mozambique ta keɓe kwanaki uku a matsayin ranakun makoki biyo bayan hadarin wata tankin mai da aka yi wanda ya dalilin mutuwar mutane 60. Wata motar tanka ce ta yi bindiga a yankin Mutesi da ke tsakiyar Mozambique din. Wannan lamarin ko ya faru ne lokacin direban tankin ya yi kokarin barin bakin hanya inda ya ajiye motar. Bayan motar ta fadi mutane suka yi kokarin ɗiban man take ɗauke da shi kwaram ta yi bindiga kamar yadda mahukuntan ƙasar suka bayyana. Gidan redio na Mozambique ya bayyana cewa mutane 60 suka mutu, kana wasu 108 suka samu rauni daban-daban. Hutun dai zai fara aiki ne daga gobe Asabar zuwa ranar Talata. Mai magana da yawun majalisar zartarwar kasar ta Mozambique Monziho Said shine ya bayyana haka, yace majalisar ta cimma matsaya ce bayan ta kammala zamanta na yau Juma'a. Daga lokacin wannan hutu za a saukar da tutar kasar zuwa tsakiya a duk fadin kasar ciki ko hadda ofisoshin jakadanci da ke kasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da Najeriya inda majalisar dattawan kasar ta amince da bangaren zartaswa da ya kafa wata hukuma ta musamman wacce za ta shimfiɗa matakan rage zafin kuncin rayuwa tsakanin al'umma. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Madina Dauda ta aiko mana.
Majalisar dattawan Najeriya ta amince wa bangaren zartaswa ta buɗe wata hukuma ta musamman za ta kula da batun talauci da a halin yanzu kasar ke fama da shi sakamakon faduwar tattalin arziki da duniya ta shiga. Sanata Ali Malam Wakili shine shugaban kwamitin kula da harkokin rage radadin talauci a majalisar dattawa.
Za a rage radadin talaucin nan ta hanyar samar da aikin yi wa mutane ne. Na farko tukuna sai mutane sun tsarkake zukatansu mutuwan zuci da ya mana kakato an kawar da shi. Kafin a kawar da mutuwan zuci wanda shine fi illa ba mu a talaucin aljihuwa sai an yi aiki a tunani da kwakwalwar mutane. Kuma sai an zo kuma an tantance menene talaucin nan. Rashin muhalli ne, rashin sutura ne, rashin isasshen abinci ne, rashin tsafta ne da sauransu haka.
Ganin cewa gwamnatoci da suka shuɗe ma dai sun yi irin wannan yunkuri a baya, ko ya wannan zai tasiri har ila yau ga sanata Ali Malam Wakili?
Wannan ma'aikatan an yi ta ne don a kyautata waya kudaden nan da ake fitarwa don a san ina ne suka nufa, a san a hannun su wane ne aka danka. Amma yanzu kamar yadda na gaya miki karazube din nan aka zo abin da Bature ke kira ad hoc dan wani wucin gadi ba a samun fa'ida.
Ya mutane ke kallon wannan yunkuri ga ra'ayin waɗansu mazauna birnin tarayya Abuja? Da farko ga Mercy Onyekwelu.
The problem we have in Nigeria is that we have poverty of the mind.
Mercy tace ba talauci ke damun mu ba, mu a Nigeria ba mu da wadatun zuci ne. Idan za a kafa wannan hukuma a sa ma'aikata na kwarai, ina tare da su 100%.
Sunana Emmanuel Bitrus. Wannan hukuman da majalisa ce a yi yana da kyau a yi, so mu muna godewa gwamnati da abin da zai je mana a Nigeria yanzu, goyon bayan shi da abin da zai yi.
Sunana Nuhu Yakubu. Iskiya muna godiya da abin da majalisa suna tunanin yin, kuma muna ganin zai taimake mu a ƙasar Najeriya zuwa gaba.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, a Najeriya har ila yau ɗaliban da suke shirin zuwa aikin yi wa ƙasa hidima na NYSC ne suke korafi kan yadda suke fuskantar ƙalubale wajen tantance su a matsayin waɗanda za su shiga rukunin ɗaliban da za su je aikin yi wa ƙasa hidima. Daga Bauchi ga rahoton ta Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
Da farko dai ga abin da ɗalibi Bilyamin Hassan Jambil ke cewa game da matsalar da suka fuskanta.
Wato abin da ke tafi da ni shine muna nuna baƙin cikinmu sosai tattare da irin tsare-tsaren da NYSC suka fito da shi wanda hakan zai matakar cutar da bayin Allah da dama wato sun fito da wani tsari ne to a wannan shekarar batch B 2016 an samu matsala mai matakar yawa na mutane da suka samu matsala na shekarun haihuwa wanda idan ka duba a takeice akalla ba za a samu mutane kasa da 10,000 ba akan masu irin waɗannan matsaloli sai ka fara registration ne na NYSC kawai zaka ga sunan zaka ga shekaru kawai sun fito kawai wanda zaka ga ba naka bane kawai
to amma kun jawo hankalin su akan wannan batu
lalle mun jawo hankalin su akai
shi ma Sadiq Inuwa Balewa dalibi ne da ya kammala karatu a jami'ar ATBU dake Bauchi
mun zo ne dama mun zo ne mu samu BOE Hausa domin mun so jiko kanmu domin a watsa wa duniya su ji halin da ake ciki saboda rashin adalcin da aka mana sauran su sai muka zo mu koka domin ko da Allah dai sa
rashin adalci kaman ta wace fuska kenan
rashin adalci shine mun samu problem da yan uwanmu da dama wayanda ba mu dama mu gyara shekarun mu mu samu tabu domin shekarun mu an sama ne ba asalin shekarun bane
sai dai kuma a nasa jawabin kan batun jami'i mai kula da ofishin hukumar yan aikin hidima wa ƙasa dake Bauchi Musa Abubakar ya ce bayani ne mabambanta aka samu
bayani ne yake bambanta tsakanin abin da suka bayar makaranta da kuma wanda suke nema su zo su saka ta na'ura mai kwakwalwa lokacin da za su yi rajista
to yanzu wani shawara zaka ba mu irin waɗannan rukunan dalibai da suka fuskanci wannan matsalar
za su koma wajen jami'an su na makaranta masu kula da dalibai mun riga mun gaya musu in aka samu irin wannan matsalar mutum zai koma da takardarsa takardar shaidar karam kammala karatu ta secondary da kuma takardar kammala karatu ta primary
Luhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
to a jamhuriyar Niger kuwa rundunar yan sanda kasar ce ta musanta wasu rawatani da ke yawo a kafafan sada zumunta wadanda suke nuna cewa an kama wata mota dauke da ababen fashewa a kasar daga mai ga rahoton da Sule Mumuni Barmai aiko mana
La'akari da yadda jita-jitar shirin kaddamar da wasu jerin hare-hare ta hanyar amfani da wasu ababe masu fashewa ke ƙara ƙarfafa a birnin Yamai a 'yan kwanakin nan wacce ta fara haddasa fargaba a zukatan wasu mazaunan babban birnin na jamhuriyar Niger ya sa hukumar 'yan sanda fitowa domin yi wa jama'a bayanin abin da ta gano a sakamakon wani binciken da ta kaddamar a kai. Captain mai nasara Adili Toro shine kakakin hukumar 'yan sanda.
An yi kwana uku kamar haka. Akwai wani message wanda mutane suke na suna aikawa da bisa kan WhatsApp da Viber da su Facebook da sauransu. Ana cewa akwai wata mota wadda ke nan tana yawo cikin birnin Yamai wadda ke dauke da bumabumai kuma wadda za ta iya wace a kowane lokaci. Babu gaskiya ko guda cikin wannan zance. Biskin muna a wajenmu da mun ka ji wannan labari cikin gaugawa mun tashi. Mun nemo wannan mota mun bincike ta da kyau wannan mota babu mamubai ko guda a cikin ta
a cewar hukumar ta 'yan sanda mutumin da ya kirkiro da wannan rudani wani dan kasar Mali ne wanne baya ga jama'ar Niger ya shiga yunkurin tayar da hankalin jama'ar jamhuriyar Benin
mun ga mu samu ni sako aka ce za a wani ta'addanci kuna bakin wake za a yi a cikin garin Yamai kamar a washe uku wannan message wanda aiko shi sunan shi Idrissa Kamara ya ce shi mutunan Kidal ne kuma Kidal cikin Mali ne. Me yasa shi da aiko ma Niger shi ya doka kuma ya tai ya aika ma kasar mutanen Benin.
Hukumar 'yan sanda ta yi kira ga jama'a su kwantar da hankulansu domin jami'an tsaro na kan aiki ba dare ba rana in ji ta.
Mutane su kwantar da hankalinsu su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kaka da amanta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu karfe 4 na yamma ne saura minti 16 anan Washington DC kuma yau kofa abu da take da za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka
to ku yi zancan magulmaci sannan ku zai zo wajen wannan sannan ku ai wani ya ce ma baka da kirki sam Munde idan dai ku ka kama abinda kun ka tattauna
to madalla yanzu kuma mun bude layukan mu wanda muka samu kuma na farko shine daga jihar Kaduna
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To kamar yadda kuka fara ji akwai mai kira daga Kaduna, wane ne kallai?
To salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Adamu Jeje daga kamfanin fate dake garin Jaji a Kaduna, Nigeria.
To muna jin ka Adamu Jeje.
To alhamdulillah ni wato tsokaci zan yi dangane da gwamnatin tarayya. Kaman kalaman da aka fito aka fadi na cewa duk sati ana fita da akalla trailer wajen 500 ko 50 da wani abu a sati ana fitar da su zuwa kasashen waje. Bayan mu kuma Najeriya ba a shigo da abubuwa. Dubiya ga irin yanda abubuwa ke hawa-hawa a Najeriya, yana da kyau mahukuntan Najeriya su daina bari ana fita da wannan abinci zuwa kasashen waje in dai har da gaske ne. Sannan kuma a ce ita gwamnatin ne take faɗin cewa in dai aka ci gaba da fita da wannan abinci, nan da sabon shekara da zamu shiga za a ci ga matsalan abinci a Najeriya. To kaga wannan ya nuna kaman gazawan gwamnati kenan. Yana da kyau shugaban ƙasa ya dau mataki akan irin waɗannan abubuwa da ke faruwa. Dan ya sani fa idan Najeriya ke kyau wallahi shi zai samu yabo wajen talakawan Najeriya da ma al'ummar duniya gaba ɗaya. Idan kuma aka samu aka ci ya bari wasu jami'an naki suka bata masa tsarin shi, wallahi shi za a yi kuka da shi wanda ba ma fata.
To mun gode Malam Adamu, muna dai Kaduna har ila yau. Wane ne kallai?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To sunana Ibrahim Alaramma riga cikin Kaduna.
To muna jin ka Malam Ibrahim.
Ni ma ra'ayin na ya so zo tsaye da Najeje dangane da gwamnati ya kamata a fara shirye-shiryen noma tun yanzu. A manoma mun sani cewa waccan karan ba a ba su tallafi ingantacce akan noma ba, amma sun yi. To tun yanzu tun wuri ya kamata a fara sharan daji ya kasance manoman nan an fara ba su iri tare kuma da taki. Domin mene a noma a lokaci ba sai lokaci ya kure a ce kuma za a ba su taki ba. Nagode.
To madalla mun gode Malam Ibrahim, bari mu je Damaturu. Wane ya kallai?
Harama ne daga Damaturu.
To muna jin ka Malam Harama.
Yawwa, kuna magana akan mene?
Yau kofa buɗe take ku bayyana abin da yake zuciyar ku da suka shafe ku na wato rayuwa ta yau da kullun.
Okay.
Eh.
To mu dai damuwar mu abin da yake faruwa ba? Gaskiya game da wannan abin da ake fita da shi. Yawwa, ana fita da shi gaskiya mu mutanen Yobe da zuwa yankin Guri gaskiya muna cikin wahala fi sabilillahi.
Wato a dinga barin abincin a gida kenan kake nufi?
A barin shi a gida tunda ba a shigowa da shi daga waje. To ya kamata namun a bar mu ya wadace mu, sannan in za a fitar da shi ma sai a fitar da shi.
To madalla mun gode a Alaramma daga Damatur jihar Yobe. Lambar dai da za a kira domin bayyana ra'ayi ita ce 202-205-2655. Yau kada a manta kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayin ku. Ga kira mun samu daga Bauchi, wane ne kallai?
Hello.
Hello na Bauchi, kana jin mu? Eh muna jin ka.
Ina jin ku. Ina magana ne a kayan sai da abinci da ake fita da shi daga
ƙasa. Yau kofa a
buɗe zuwa wata ƙasashe.
Eh yau kofa a buɗe take ku bayyana ra'ayin ku kan batutuwan da suke shafa ku. Ba wai kan batun abincin
bane. Ina neman gaskiya. Ai da sani ne sai ra'ayi na ne sai saboda fita da yaki talakawa ta suwa hala da siya eh kamar da na fita da abinci ko ba shugo da shi daga kasa da siya.
To mun gode kwarai mu ma mai kira daga Bauchi. Ga wani kira mun samu daga Katsina, wane ne kallai?
Dairu ne daga Nisan ma Katsina State.
To muna jin kamalan Dairu.
Yau to gaskiya ni kira na shi ne ina ba da shawara ga shugaban kasa a diba a ga matsalolin da talakawa ke ciki. Dan saboda tsakanin Allah talaka na shan wahala. Wannan kwamiti da aka nada na majalisar tarayya gaskiya ya kamata ce sun tsaya sun diba. Tallafa ma talaka.
To madalla mun gode Malam Dahira daga Katsina, bari mu tsallaka zuwa jihar Taraba. Wane ne kallai?
Yauwa, kana magana da Abubakar Bardini a Taraba.
To, muna jin kamar Abubakar.
A gasol da mazau. Yauwa, magana da nake so na yi akwai maganan harkan tsaro abin da ya shafi Maiduguri nan. A cikin kwanakin nan kace mana manya-manyan sojoji guda biyu da saura. Akwai bayanin da ma'aikin lafiyar kanar waye ne Muhammad Ali ko?
Sojan da aka shi kake nufi?
Sojan da aka kace akwai maganan da ma'aikinsa ya yi. Yauwa, na a daina barin sojoji su zauna har tsawon lokaci mai tsawo yake kawo sanadiyan halaka wasunsu.
Kamar yadda shi mahaifin marigayi Abu Ali ya faɗa kenan kake nufi?
Yauwa, don Allah.
To, layin shi kamar ya tsinke, bari mu je jihar Borno. Wane ne a kan layi? To, ai, ina gama kamar na Bornan kiran shi bai shiga ba, kuma ɗaga mana hannu lokaci ya ƙure. Muna godiya ƙwarai da gaske. Yanzu kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Wannan kenan a yayin da club din Indomitable Lions na kasar Jamhuriyar Kamaru da kungiyar ƙwallon ƙafa na kasar Zambia suke fafatawa a birnin Limbe domin neman gurbin tafiya gasar cin kofin ƙwallon ƙafa da za a gudanar a kasar Rasha a shekara na 2018. Kasar Kamaru da kasar Zambia sun yi chancharas wato ɗaya da ɗaya kenan. Na tambayi coach Umaru Inuwa ko ya yake ganin ƙwallon ƙafar da Indomitable Lions take takawa.
Ka san shi sha'anin wasan ƙwallo duk inda za a yi ba a san abin da zai zo gobe ba. To, amma a cikin wannan wasan da muka yi ya nuna cewa Najeriya ta ɗauki gaba. Saboda haka Najeriya kam domin a cikin wasa biyun da ta yi duka biyu. Ta fita ta je ta yi duka kuma ta yi duka a gida. Kuma Najeriya tana da point shida. Mu kuma muna da biyu, kaga biyu da shida. Sannan kuma muna da wasa da Najeriya. To, mu kam yanzu kam mun so mu cire tsammani.
Alhaji Marko shi ma mai sha'awan ƙwallon ƙafa ne.
Wannan magana ina da wuya don abin da ya sa Najeriya wasa biyu ta yi nasara wasa biyu. To, mu kuma Kamaru wasa biyu mun yi banza da banza. A yau Najeriya na da puan shida, mun muna da puan biyu. Abin je wuya. Kun da yake muna da match biyu da za mu yi a mois de août za mu fara tafiya Najeriya. Prekelku kwanaki kuma Najeriya su zo nan. Najeriya kuma za su je Algeria. Wannan wasa biyun nan ne muke konte za kama Najeriya.
19 ga watan Nuwamba 2016 za a fara yayi kallabin gasan ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka na mata wanda ƙasar Kamaru ta ɗauki bakuncin ƙasashen nahiyar Afirka. Za a fara buɗe gasar ne a birnin Yaounde. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Farmakin da aka kai akan daular ƙarya ta ISIL ko gurma da Ish a Syria da Iraki ya ƙara zafi a wannan watan. A yayin da dakarun demokradiyyar Syria ko kuma SDF a takaice suka fara kamfe na kebewa da kuma kwato birnin Raqqa dake Syria wanda ƴan kungiyar da Ish suke wa ganin babban birnin su. Kurdawa da mayakan Larabawa ne suka hada SDF. Sojojin gamayya Amurka na taimakawa dakarun na SDF da hare-hare ta sama da shawara da kuma taimako idan abubuwa sun cije musu. Lieutenant General Stephen Townsend, kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta kakkaɓe ƴan Daesh, ya faɗa cikin wata sanarwa cewa idan har aka keɓe Raqqa zai ƴanta wasu wurare masu muhimmanci da kuma birnin kansa. Abu mafi muhimmanci shine ƴan tarakka zai ƴanta ƴan ƙasar Syria domin komawa ƴantacciyar rayuwa daga hannun ƴan Daesh da irin ta'addancin su. Sannan zai hana ƴan Daesh din samun mafaka da za su rika kitsa kai harahare na waje akan ƙasashen yamma. Zaluncin ISIL ya bayyana ƙarara a cikin ƴan kwanakin nan a yakin da ake yi yanzu na kwato Mosul, birni na biyu mafi girma a Iraki, wanda yake hannun kungiyar ƴan ta'addar tun shekarar 2014. An fara yakin ƴanta Mosul a cikin watan Oktoba ne karkashin jagorancin dakarun tsaron Iraki da mayakan Peshmerga da kuma taimakon jiragen saman yaki wanda gamayyar sojojin Amurka ke jagoranta. A yayin da mayakan ISIL suke ja da baya zuwa can tsakiyar Mosul, an yi ta ganin gawarwarkin mutane da ƴan Daesh suka ayyana a zaman maciya amana a rataye daga kan tarakun wutar ba da hannu a hanyoyin mota. Sannan a kudancin birnin kuwa an gano wani katon kabari da ke ɗauke da gawarwakin mutane fiye da 100, wanda mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Ravina Shamdasani ta bayyana a ɗaya daga cikin filayen da ƴan ISIL ke kashe mutane. Wasu daga cikin ayyukan ta'addanci da ƴan ISIL suke aikatawa suna fitowa fili karara a hankali a yayin da mayakan Iraki da na Peshmerga ke ƙara kutsawa cikin Mosul, ciki har da wuraren azabtarwa, fyaɗe ga mata da yara, da amfani da yara a matsayin sojoji a wasu wuraren bayan mayakan ISIL sun gudu. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka Peter Cook ya bayyana cewa yakar ISIL yana da matukar wahala, kamar yadda ake ganin misali a babban alƙarya kamar Mosul. Amma duk da haka jami'an tsaron Iraki da mayakan Kurdawa na Peshmerga na nuna bajinta da gogewa da juriya a wannan yaki. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya bayyana a yakin kwato Raqqa da Mosul a zaman abin da ya zama dole domin kawar da tatsuniyar cewa kungiyar da Daesh tana da daula, tare da gurgunta tasirin kungiyar na iya kullawa da kai har-haren ta'addanci akan Amurka da kawayenta. Yayi alƙawarin haɗakar ƙasa da ƙasa za ta ci gaba da yin abin da ya kamata domin baiwa mawaƙan da yake cikin gida a Iraki da kuma Syria damar yakar ISIL har ƙarshe wanda ya kamata. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Tanzu kuma ga ladan ya dawo da labarai a takaice.
Jami'an 'yan sanda a Najeriya sun ce wasu 'yan kunar bakin wake sun tada bom a arewa maso gabacin Najeriya yau Juma'a, kuma sun kashe mutane hudu haɗi da su kansu biyu. Shugaban Amurka Barack Obama ya bi sahun takwarorinsu na ƙasashen yammacin Turai yau Juma'a domin tattauna harkokin tsaro da kuma ƙalubalen tattalin arziki da ke addaban ƙasashen waɗanda suke ƙawayen juna ne. Tattaunawar ya haɗa da shugabanni kamar na ƙasashen Jamus, Birtaniya, Faransa, Italy da Spain. Zai ƙara faɗawa ne ga bisa ga wanda suka tattauna da shugaban Jamus Angela Merkel, wannan da shi ne zai zama tattaunawa wasu ta ƙarshe a cikin gungun waɗannan shugabanni a matsayinsa na shugaban Amurka kafin ya miƙa mulki ga zaɓen shugaba Donald Trump. Rahotanni sun bayyana cewa zaɓen shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya zaɓi Senator Jeff a matsayin Attorney General, haka kuma ya zaɓi wasu mutane daban-daban domin mai gurbin wasu mukamai a cikin gwamnatin tasa. Sai kuma gwamnatin miƙa mulki daga tsohuwar gwamnati zuwa sabuwa ba ta tabbatar da hakan ba, amma dai labaran da ke yawo kenan, wanda ke cewa ya fito daga majiya da ke kusa da kwamitin.
To masu zuwa roba ki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatarwa, sai wato Sa'ida Hamdun da ta haɗa mana sautukan da kuma injiniyanmu Malama Zainab da ta rubuta mana waɗannan sautuka kenan. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Assalamu alaikum.